الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن حدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى صادوا وانا صافية تلي تنين شاوكو غوت رمضان باي هجر من صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة داري حدود أربعين da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan uku hijiran miladiya 2026 cigaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka nan miyati ke wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya. Jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 8 cikin wannan sura mai albarka, suratu al-mumtahana. Za mu tashi farkon aya ta 9 ma saboda alaka dake tsakanin su da juna, malam zai karanta wannan ayan da ta gaba insha Allah. Kuma kaman babu wani tambaya dake hannu, za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah. وبالله التوفيق وعليه التكلان وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
Ubangiji subhanahu wata'ala yace la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum, wanda mun karanta wannan ayan jiya. Allah yace bai hana ku ba yin mu'amala da waɗanda yake basu yake ku ba fi dini a cikin addini, walam yukhrijukum min diyarikum basu fidda ku ba daga cikin gidajenku, antabarruhum ku kyautata musu, wa tuqsitu ilaihim kuma su adalci, inna Allah yuhibbul muqsitin, ubangiji lalle yana son masu adalci. Allah sai ce innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fid din, abu sani kadai Allah ya hana ku dangane da waɗannan da suka yake ku a cikin addini, wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku daga cikin gidajenku, wa zaharu 'ala ikhrajikum kuma suka taimaka wajen a fitar da ku, ko da su ba su fitar da ku ba sun taimaka wurin a fitar da ku daga cikin gidajenku, an tawallahum Allah ya hana ku kaunace su, wa man yatawallahum minkum kuma wa man yatawallahum duk wanda ya kaunace su ya goyi bayan su ko ya karfafe su, fa ulaika humu zalimun, to lallai waɗannan su ne azzalumai. Wannan ayan ta kasa mana kafirin gida biyu da ita da ayat da ta gabace ta, waɗanda ake zaman lafiya da su da waɗanda kuma ake yaƙi da su. Waɗanda ake zaune lafiya da su ake zama na amana, Allah bai hana mu ba mu kyakkyawan mu'amala da su, matukar ba zai taɓa mana addinin mu ba, kar wajen kyautata musu kuma kai abin da ke Allah ya hana, wannan kan haramun ne. Shi yasa duk lokacin da za ka yi mu'amala da wanda addinin ku ba ɗaya ba, to akwai boundary da ba a tsallakawa, akwai red line a shari'ar musulunci, kar ka kuskura ka tsallaka wannan red line ɗin jallaida shari'a ta shata tace kar ka tsallaka nan wurin to haramun ne ka tsallaka dan kawai zaka kyautata musu wadan zaka faranta musu rai wadannan kuma ko su wane ne Allah ya ce koda iyayenku ne koda ƴan uwanku ne koda ƴaƴanku ne Allah subhanahu wataala yace abinda za a yi kada shine zaman lafiya da kyautata wa juna dai wa juna adalci amma waɗanda suke yaƙanku suke fitar da ku daga cikin gidajenku suke taimakawa kuma a yaƙe ku to irin waɗannan kan Allah ya hana ai kyakkyawan mu'amala da su ya hana a kaunace su ya kuma hana a ainihin karfafe su ta kowace irin hanya sai Allah ce ta duk wanda ya aikata wannan fa fa walaka humu zalimun lallai yana cikin azzalumai shi yasa cikin suratul maida Allah ya kira masu imani ya allazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya shi ya ku masu imani kada ku riki la tattakhidhu aduwi kar ku riki makiyina oi la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya cikin suratul maida yace ya ku masu imani kar ku riki yahudawa da nasara a matsayin ababan kauna umman yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya kaunace su ya karfafe su ya goyi bayan su to shi ma ya zama irin su sai Allah yace inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah ba shi shirar da mutane waɗanda suke azzalumai sai wannan kin nuna cewa duk lokacin da mutum ya kaunaci makiyan Allah makiyan manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kaunaci makiyan musulunci to yana cikin azzalumai da nassin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya faɗa a wurare daban-daban a kuma ayoyi daban-daban wajen musulmi yayi taka tsantsan wajen kiyaye imani shi musamman a irin zamani da muke ciki zamani na fitina wanda imanin mutane ke cikin hatsari kaga mutum na furta kalman da tana iya fidda shi a musulunci amma bai sani ba kaga mutum na furta kalman da yake kalma ce mai hatsari ko kaga mutum na mu'amala da yake tana da hatsari ga imani shi to ire-iren waɗannan lalle a kiyaye su ayi taka tsantsan da duk abin da zaka yi wani a duniya ka faranta masa rai ka mutu kuma Allah kama ka da laifi riba mai kaci babu gwanda ka bata da kowa a duniya ka zauna lafiya da Allah akan a ce Allah ya yi fushi da kai wanda duk duniya kowa ya fushi da kai shi yasa annabi ma faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa duk wanda ya nemi yardan Allah da fushin mutane mutane na jin haushinka amma kai abin da kake neman yardan Allah kake to Allah zai kare ka daga sharrin waɗannan mutane kuma sai ya taimake ka yace amma duk wanda ke neman yardan mutane kuma da fushin Allah kana so ka burge mutane ko ka faranta musu rai ko ka dadada musu amma kuma Allah na fushi da kai Allah zai cire hannun shi a cikin lamarin ka gaba daya sai ya barka da waɗannan mutane ka mutu kuma ka zo ka same shi ya ma hisabi ya jefa ka a wuta Allah kiyaye to shi yasa babban abin da yake wajibi akan duk mai imani shine kiyaye abin da yake barazana ne ko hatsari ga imani shi sai Allah ya ce ya
Allahu Akbar.
da malami suka yi bayani shine akwai abin da ake ce masa sulhu al-Hudaybiyya, sulhu al-Hudaybiyya shi sunan wannan abin. A lokacin da Annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina, bayan Allah ya bashi izini ya bar Makka, shi da wasu daga cikin sahabban shi waɗanda suka samu dama kenan, duka suka gudu daga Makka suka koma Madina, suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai waɗanda sun riga Annabi tafiya da umarnin shi, akwai waɗanda Annabin ya bi su daga baya saboda ya fita ne a boye, shi da Abubakar As-Siddiq, saboda sun shiga cikin tashin hankali a daidai lokacin da za su yi wannan gudu. Su kafaran Makka suna neman Annabi za su kashe shi. Akai wata irin tafiya wacce take da ban mamaki. Annabi daga shi sai Abubakar As-Siddiq suka fita daga Makka suka kama hanyar Madina. Da suka tashi, saboda Annabi ya san ana neman shi, cikin dare za su fita. Sai kira Sayyidina Ali bin Abi Talib da ke matsayin kani, yace da shi, ka je ka kwanta a wurin da nake kwanciya. Tada kafirai suna zuwa su leka, ya fito ko bai fito ba, ce yana nan. To Annabi sai tashi, sai Sayyidina Ali sai kwanta. Ke suka ci gaba da leka NCID, a ci an ganshi yana kwanci, har yanzu bai taso ba. Na farko kenan. Na biyu, sun kuma aje masu gadi a duk layin da yake gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam. To kaga koda ma din ya fito, akwai waɗanda kuma za su ganshi. Annabi dai fito da ya addu'a gaba ɗaya bacci ya ɗauke su, duk masu gadin kuwa bacci yake. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce zai ba shi kariya, wa ja'alna min baina yadayhim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Annabi zai wuce. To da suka farka sai suka zafura, sai aka je aka ƙara leƙawa, a yana yana kwanci har yanzu. Ashe Sayyidina Aliyu ne, Annabi ya riga ya tafi. Ba su gane Aliyu ba ne ba har sai kusan lokacin alfijir da ya tashi ya fito, su gane Sayyidina Aliyu ne. Ina Annabi? Aka ce ya riga ya fita. To da Annabi ya tashi fita kuma, yanda zan ba ku misalin da za ku gane, kamar daga nan Gombe a ce za ka je ka daɗin kowa, in ka tashi ina za ka yi? Shi ne gabar. Haka ne ko ba haka ba? Da Annabi ya tashi sai yamma, kamar da zai tafi Bauchi. Kaga tafiya ce mai wahalan gaske. Wani irin zagaye za a yi? Da yamman nan kaga ba za a gane cewa ga inda zai je ba. Da suka je can ma sai da suka ainihi kwanaki a cikin dutse sun buya, a cikin kogon wannan dutse shi da Abubakar As-Siddiq. A lokacin aka baza manema, aka ba su kuma kamar price mai tsada, duk wanda ya kamo Annabi ya dawo da shi Makka. Wato kafirai ba su da adalci. Ni ne kun hana ni addini, kuna wulakanta min mabiya, kuna kashe su, kuna ɗaure su, kuna azabtar da su, kuma na ce zan bar garin, kun ce ba zan bari ba.
kaga karshen zalunci kenan. Duk inda kafircin duniya yake a zalumi ne dama. To haka aka yi, manzon Allah alaihi salatu wassalam ya dai bar musu garin su. Labarin hijira labari ne mai zaman kanshi wanda ba shi zamu yi ba. To da annabi je Madina ya zauna bayan shekaru 6, sai annabi ya mafarki. Mafarkin shine ya yi aikin umra. To mafarki annaba kuma wahayi ne. To annabi sai ya ga wasu sahabbai, a ciki akwai sayyidina Umar. Sai ce, a tunda har kayar mafarki mun shiga Makka, mun yi aikin hajji da umra, kawai a kama hanya in lokaci yayi. Annabi sai ya ɗauki shawaransu, suka kama hanyar Makka za su tafi aikin hajji. Sun zo dab da Makka, su kuwa kafiran Makka sun ji labari suka fito, suka ce ba za ku shiga Makka ba. Sunan wurin shine Hudaybiya. To da suka tsaya a wurin, annabi sai da ya kwanaki shi da sahabbai a wannan wurin. Aka yi duk abin da za a yi na a sasanta su bar annabi da sahabbai su shiga Madina. Sun yi tafiyan kilomita sama da 400 da wani abu, sun zo shiga Makka kuma an hana su. Sayyidina Usman dan Affan aka tura shi Makka, yaje shi ya tattauna da manya-manyan kafiran Makka, su Abu Sufyan da ire-irensu, a ba wa annabi daman ya shigo ya aikin hajji da umra. Ba yaƙi suka zo ba, ibada suka zo sun gama su fita su koma. Sayyidina Usman da yaje shi kadai ya tafi, saboda tun a lokacin jahiliya dan aike ko ana yaƙi ba a kashe shi, wannan ka'ida ne. Duk wanda aka aike shi dan a tattauna wani abu da shi ko ya kai wasiƙa, to a ka'idan duniya shine ba a kashe wannan dan aikan. To Sayyidina Usman da yaje sai dau lokaci bai dawo ba, shedan sai suffan mutane sai fara yada labari an kashe Sayyidina Usman, amma kuma ƙarya ne ba a kashe shi ba. To a takaice, zaman annabi a wannan wurin alaihi salatu wassalam, kafiran Makkan suka turo manya-manyan wakilai su zo su gaya annabi cewar shiga Makka dai ba zai shiga ba, amma ana sa kulla sulhu, a rubuta a yarjejeniya annabi ya koma. Annabi ya amince. Da aka zo aka ɗauko takardar da za a yi rubutun, farko shine haza ma salaha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Suka ce dakata, wannan rubutun bai yi ba. An ce kaman wannan shine sulhu na yarjejeniya tsakanin annabi manzon Allah da Quraishawan Makka. Suka ce manzon Allah na a cire shi, ba mu yadda da wannan sunan ba. Sai da a ce Muhammadu dan Abdullahi, amma Muhammadu manzon Allah suka ce aina wannan rubutun, sai an sake shi. A nan ne aka yi ɗauki ba daɗi, sakataren rubutun shi ne Sayyidina Aliyu. Annabi ya ce Sayyidina Aliyu a cire wannan abun. Ya ce gaskiya shi ba zai iya cirewa ba. Bayan Allah ya ce kai manzon Allah ne, sai wani kafirin Makka ya ce mu cire. Annabi ya ce a goge, a rubuta Muhammadu dan Abdullahi. Ba haka suke so ba a yi. Sayyidina Aliyu ya ce shi kan ba zai iya ɗaukan hannun shi ya goge Rasulullahi ba. Annabi ya ce a kawo ya goge da kanshi. Sai ya ce wa Sayyidina Aliyu, kai ma akwai ran da za ta zo sai ka goge irin wannan da kanka. Shine da ya zama shugaba, ya zama khalifa, aka samu yaƙi tsakanin shi da wasu ɓangarori, da shedan ya shiga tsakani, aka zo za a yi sulhu irin wannan, kuma shine shugaban musulmai. Sai aka ce haza ma salaha amirul mu'minina, wannan shine abin da shugaban mummunai ya sulhu da su. Wani suka ce a shugaban mummunan nan a cire shi. Sai da rubuta Aliyu dan Abu Dalib. Sai ya tuna abin da annabi ya gaya mishi. Shi ma sakataren shi ya ce shi ba zai goge ba. Ya ce kawo in goge da kaina. Sama da shekara 30 annabi ya bar labarin wannan abin zai faru. A lokacin da annabi ke gaya masa, kusan shekara 30 ne a gaba kafin faruwan wannan alaihi salatu wassalam. To manzon Allah ya yi da aka goge wannan Rasulullahi aka ci gaba. Daga cikin sharuɗan nasu shine na farko umran da kuka zo da hajjin ba za ku yi ba ku koma. Sayyidina Umar yace idan sama za ta hade da kasa sai mun shiga. Yace ga wani dan da mace ta haifa da zai hana shi shiga Makka. Sayyidina Umar yace wallahi ba wanda isa. Kuma da gaske yake kuma in zai shiga ba wanda zai isa hana shi. Annabi yace ba wanda zai shiga mu koma. Sayyidina Umar hankalin shi tashi. Yaje yace Sayyidina Abubakar Siddiq wai kana gani abin da Annabi yake mana yi kuwa? Yace baka san shi manzon Allah bane ba wahayi fa ake mishi. Duk abin da yake da umarnin Allah yake. Kai dai kai ka zaba dan kallo. Yace to ai ana zaluntan mu ne? Yace ai ya sani. Yanzu kai ne kake ganin zalunci ake. Shi Annabin ya san abin da baka sani ba. Sannan suka ce daga cikin sharuɗan su duk mutumin da ya hijira musulmi daga Makka ya zo Madina ya musulunta Annabi ya kore shi. Kun taba ji irin wannan sulhu? Duk wanda ya taho daga Makka ya zo wurin Annabi ya musulunta yayi hijira Annabi ka dawo mana da shi. Annabi ya ce na yadda. Duk musulmin da kuma ya ridda ya bar musulunci ya gudo wurin mu mu kuma za mu rike kayan mu. Isra'ila kenan. Nan ma Annabi ya ce na yadda. Sayyidina Umar ya tashi bar wurin. Yace na ga in yana wurin nan abin ba zai yi kyau ba. Wanda ya koma wani iri can ya zauna bai ma san me ake ba. In an gama a bashi labari. Saboda sulhu ne gaba ɗaya kawai na zalunci. Haka ake ta yi. A faɗi wannan Annabi ce ya da suka ce to kuma daga yau za a ainihin kulla zaman lafiya babu yaƙi tsakanin mu da ku daga nan har shekara 10 za mu shiga ko ina duk inda muke so Annabi ce na yadda za mu zo Madina babu yi harkoki Annabi ce na yadda ba wanda zai taba mu yace ya yadda duk abin da suka faɗa ba abin da Annabi ce musu bai amince ba. Wani irin compromise ne wanda kusan wahayi ne kadai da imani zai saka sallama wannan sulhun da aka yi. A ƙarshe da aka gama wannan sulhun to gaban da yake alaka da karatunmu shine cewar duk mutumin da ya gudo daga Makka da sunan musulunci ya zo Madina Annabi ya maida shi. Su kuma duk wanda daga wurin Annabi ya dawo gunsu su kuma za su rike ba za su dawo da shi ba. To da aka yi wannan ana cikin wannan sulhun kamar yadda malaman tafsiri suka kawo da ruwaya daban-daban sai ga wata mata ana ce mata da Sa'idatu bintul Harith al-Aslamiyya ta gudu daga Makka ta musulunta ta zo wurin Annabi alaihi salatu wassalam tana so ta bi shi zuwa Madina. Sai mijinta ya zo shi ya ce ina ai yanzu na aka yi agreement cewa duk musulmin da ya gudu ce ko mijin bai musulunta ba kafiri ne ita kuma ta musulunta cewa ka dawo min da matata dan yanzu nan aka yi agreement cewa duk wanda ya gudu daga wurin mu zaka dawo da shi. Sannan kuma akwai wata mata Ummu Kulsum binti Uquba matan Amr ibn al-As ita ma ta gudo a lokacin shi Amr ibn al-As shi ma bai musulunta ba ita kuma ta karbi imani ta taho da ƴan uwanta guda biyu maza duk sun musulunta suka ce yace ka dawo min da matata ƴan uwanta suka zo ka dawo mana da ƴar mu ka dawo mana da ƴan uwanta an yi sulhu da kai cewa duk wanda ya musulunta zaka dawo da shi wanda kuma ya ridda za mu rike kayan mu kuma ka ce ka yadda. To a daidai wannan gaban ne Allah shi sako da aya ichi ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani dan ana Annabi bai ba su amsa ba amma ya nuna cewa kaman zai iya bada mazan amma mace ba zai bada ita ba dan ku gane gatan da mace take da shi a musulunci an yi agreement Annabi ya sa hannu ya amince sai ya ga cewar bai kamata mata a musu haka ba in dai mace ce ta musulunta ta gudu ba zai bada ita ba in namiji ne ya yadda a bada shi dan shi namiji zai dauka preja dai ya guduwa ko jejeje ya zauna amma mace ba za ta iya wannan abun ba shi yasa Annabi ya ce mace kan in dai ta gudu ba zan dawo da ita ba dole mu rike ta mu kula da ita amma in namiji ne kan gashi nan ku je ku yi ta doke doke da shi zai dau takobi zai dau abun nan zai kwaci yancin shi zai tafi cikin daji yana rayuwar shi a cikin sahara. To karshe Allah sai ya ci ya ku masu imani, idza ja'akumul mu'minatu, idan mummunai mata suka zo muku sun gudo daga Makka zuwa Madina muhajiratin a matsayin su na masu hijira mansubun ne alal hal, duk mace da ta gudo ta bar Makka saboda musulunci ta zo wurinku muhajiratin tana neman mafaka tana neman asylum, famtahinu hunna, abu na farko da za ku shine ku jarraba ta ku gani shin da gaske ne imani ne, da gaske ne ta musulunta ko CID aka turo ta tai. Shine ka'idan da Allah, famtahinu hunna, ku jarraba su. Allahu a'lamu bi imanihin, Allah shine mafi sani game da imanin su, imanin na gaske ne ko na ƙarya ne shi Allah kan ya sani, amma ku ba ku sani ba. To abin da ke cikin zuciya abinda za ku yi shine famtahinu hunna, kuma su jarrabawa. Abdullah bin Abbas yace jarrabawan da annabi ke shine su yi rantsuwa, idan suka rantse cewa da gaske suka karbi musulunci sun gudo ne dan wannan, ba sun zo bane dan su cutar da musulmai, shikenan annabi sai karbe su. Dan annabi yana aiki ne da zahiri, bai san abin da ke cikin zukatan mutane ba. Sai Allah ce fa in alimtumuhunna mu'minatin, idan har kun san cewar kun fahimci kun gane mummunai ne da gaske, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, to kada ku maida su wurin kafirai ku rike su. Wannan sulhun kan da aka yi da yarjejeniya da aka yi, Allah ya rushe wannan gaban, ya ce banda mata a ci, shine ma'anan fala tarji'uhunna ila al-kuffar, kar ku maida su wurin kafirai, wurin mazajen su waɗanda yake kafirai ne, ko iyayen su waɗanda suke kafirai ne. Idan mata ne a rike su, in maza ne kuma a maida su. Kuma abin da ya faru kenan, duk namijin da ya zo annabi idan ya ce a ba zan karbe ka ba, alƙawari muka yi an sa haru na haka ka koma, shikenan sai kama hanya ya koma. To idan ya kama hanya kuma ba zai koma Makkan ba, sai ya je jeji ya zauna ana nan ana nan, ɗaya ya zo annabi ya maida shi ya ce ba zan karbe ka ba, akwai alƙawari tsakaninmu da mutanen Makka guda biyu su zo ya maida su. Duke suka dinga suka kafa sansani nasu a cikin sahara, da suka kafa sansani a cikin sahara suka yi ƙarfi suka yi yawa, sai suka fara tare mutanen Makka, duk wanda ya taho su tare shi su maki shi. Abinda suka dinga yi kenan, su kuma tunda mun bar muku garin ku, kun ce in mun je a kore mu, to mu ba za mu dawo garin naku ba, za mu zama muku fitina. Duk wanda ya taho dan kasuwa ne su tare shi su maki shi su kwace kayan. Kafiran Makka da kansu suka yi tawaga suka zo wurin annabi, wannan sulhun a warware shi, duk wanda ya zo karita kayan ka ba masu. Alƙawari muka yi sai bayan shekara goma suka ce ko awa goma ba za a ƙara ba, saboda waɗannan da kake kora ba sa koma Makka, sun je sun kafa sansani a wuri kaza, ba su da aiki sai buge mutanenmu. To ƙarshe wannan shine abin da ya faru. Manzon Allah alaihi salatu wassalam yace to wannan gaban kan an karba, daka duk wanda yazo sai a karbe shi. Aka rubuta wasika aka aika musu, sulhun da aka yi nan an gyara wannan wurin, an yi amending din shi, duk wanda yake so ya tafi ruwan annabi ya tafi an bashi dama. Daga nan suka daina wannan abin da suka dawo Madina, dama su suna wannan abin ne dan su tada rikici, protesting suke ba wai aikin su bane ba, su protestin ne a saurare su a gyara wannan agreement din, kowa a bar shi je inda zai je. Idan musulmi zai ridde koma Makka bismillah, saboda sun san ba musulmi da zai shiga musulunci fita, bai ta faruwa ba, duk wanda ya shiga musulunci baya fita, su ne ake fita daga cikin su. To shine Allah ke cewa fala tarji'uhunna idza kufar, tun a karon fari mata kan ba su shiga cikin wannan abun ba. Kun ga hikimar manzon Allah alayhi salatu wassalam da Allah subhanahu wataala na cewar banda mata a cikin wannan abun, haka inda a ce mata an musu haka za su shiga garari ne, ba za su iya wannan zaman jejin da wannan mazan suke ba. rayuwa cikin sahara cikin bala'i kuma mutun ɗaya ne ya fara to ya zaka ce mace ta tafi sahara ita kade ta zauna ba zai yi ba sannan kuma mace tana da wani gata a musulunci wanda maza ba su da shi a wurare da yawa wuri kaza a ce banda ita in aka ce a tafi yaki idan namiji bai je ba yayi wa Allah laifi mace da ma Allah bai ce ta je ba idan namiji ya zauna yana sallah a gida bai je masallaci ba annabi ta zama munafiki mace kuma dama ba a ce ta je ba sai ta ga dama to akwai ire-iren waɗannan abubuwan da yawa da musulunci ke sauƙaƙa musu wanda namiji kuma ana wajabta mishi wani abu Allah ce la hunna hillul lahum su waɗannan matan musulmai da suka shiga musulunci ba su halatta ba ga mazajensu waɗanda yake kafirai wala hum yahilluna wala hunna haka su ma mazaje kafiran nan ba su halatta ba ga mata waɗanda suke musulmai a lokacin da wannan ayan ta sauka ba a haramta aure ba tsakanin mushrikai da waɗanda yake musulmai kafin faruwar wannan abun kenan sai da wannan abun ne ya faru Allah sai rushe wannan hukuncin ya zama babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba shine la hunna hillul lahum su mata musulmai ba su halatta ba ga waɗanda yake ba musulmai ba wala hum yahilluna lahunna haka mazaje waɗanda yake ba musulmai ba ba su halatta ba ga mata waɗanda suke musulmai bambancin addini a wurin aure haramun ne tsakanin mace da namiji inda ita musulma ce haramun ne ta aure wanda ba musulmi ba shi yasa mace idan ta musulunta mijinta ba musulmi ba malami suka ce tana musulunta auren ya mutu tana musulunta in aka ce zaka musulunta yace ni bazan musulunta ba to take auren ya mutu ba sai an ce ba ta takarda ba Allah ya kashe auren da kanshi kun gane abin da kyau amma idan namiji ne kuma ya musulunta matarsa ba musulma ba to ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zama matar ba yahudiya ce ko ba nasariya to karkashin wannan yana da daman ko ya zauna da ita ko kuma ya rabu da ita in tace ba za ta musulunta ba amma in dai mushrika ce ba ma gujiya idan har namiji ya musulunta ba ta musulunta ba to ka'idan da musulunci yasa shine za su zauna ne gwargwadon zaman idda da mace take idan an sake ta amma haramun ne ba abin da zai shiga tsakanin su amma idan har ta zauna iya gwargwadon iddan saki da ake yi bata musulunta ba to nan ma auren ya mutu sabanin idan ita ne ta musulunta auren na mutuwa ne a take kun gane bambancin amma idan shi ne musulunta ita bata musulunta ba kuma tana kan addinin da yake na maguzanci ne to ana ba su daman su zauna ne har gwargwadon adadin da za ta gama idda inda suke ta yi kullun yace mata wance fake musulunta yayi ta mata in har wannan time din ya cika bata karbi addini ba shikenan take auren ya mutu wannan shine hukunci la hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahun wa'atuhum ma anfaqu wa'atuhum su waɗannan waɗanda yake ba musulman ba mazaje kenan idan har matan su suka shiga addinin musulunci aka ce auren ya mutu to babu laifi ku ba su ma anfaqu abinda suka kashe wajen auren wannan mata Allah ce da annabi a gaya wa sahabbai duk wata mace da ta gudu daga makka saboda ta musulunta mijinta ya ƙi musulunta to idan mijin ya zo shi a ce auren kan nan fa Allah ne ya kashe shi aure kan ya mutu amma nawa ka bata sadaki nawa ka kashe to gashi annabi sai ya dauka sai mai rimishi amma aure kan babu shi sai da in zaka musulunta shikenan in ba zaka musulunta babu aure shine wa atuhum ma anfaqu Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku ku musulmai an tanki huhunna ku aure waɗannan matan waɗanda auren su ya mutu saboda sun shiga musulunci mazajen ba su musulunta ba babu laifi ku aure su idza ataitumuhunna ujurahun idan har kun ba su sadakin su ba za ka ce bane ba kawai za ka aure ta ba tare da ka bata sadaki ba a hukuncin ta daidai yake da kowace mace a duniya wala tumsiku bi ismil kawafir daga yau Allah ya riga ya rushe hukunci cewa kar ku riki igiyan aure ga mata kafirai Allah ya riga ya haramta ya rubuce wannan al'adar da aka yi tsawon lokaci ana zama tsakanin mushrikai maguzawa da musulmai mace ne ta musulunta ko miji ne musulunta kuma a ci gaba da zama to daga yau Allah ya rushe wannan hukuncin babu shi dalilin saukan wannan aya shine wala tumsiku bi ismil kawafir kar ku riko da igiyan aure na mata kafirai was'alu ma anfaqatu idan kai ka musulunta matarka ta kita musulunta sannan ta gudu ta koma wurin ɗan uwanta babu laifi was'alu kuma musulmai ku tambayi ma anfaqatu abinda ku ka kashe wurin auren su ku ci a biya ku wal yas'alu ma anfaqu haka su ma waɗannan mazajen da matan su suka musulunta suka ainihin bar mazajen saboda sun ki su karbi addinin musulunci su ma babu laifi su tambayi a biya su ma anfaqu abinda suka kashe a lokacin aure zalikum hukumullahi wannan hukuncin Allah ne yahkumu bainakum da yake hukunci tsakanin ku da juna duk inda aka ce wannan hukuncin Allah ne to abinda ke wajibi akan musulmi shine sallama duk inda Allah ya hukunci to ba mai sallama mishi sai mai imani Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce ina rantsuwa da ubangijinka ya kai wannan annabi mai girma Allah ne ke rantsuwa da kanshi yace ba za su taba zama masu imani na gaskiya ba har sai sun sanya ka zama alƙali tsakanin su da juna ya zama duk hukuncin da kai za su karba kuma za su sallama maka sallamawa kuma a ran su ba su ji komai ba idan a cikin ranka ma ka ji ka hukuncin nan bai yi ba ka zama munafiki duk abin da Allah ya hukunta to kana jin cewa akwai gyara a nan to daga lokacin imanin ka ya samu matsala kuma yana iya fidda kai a musulunci ko dokan kasa ne fa baka mata karan tsaye dokan Najeriya na constitution wannan tsinanniyar da ta jefa mutane cikin masifa to ko ita in ka mata karan tsaye ba taka ka ake ba yanzu nan za a kama ka to ina kuma dokan Allah ita kamata a girmama fiye da kowace to shine kullun abin da ya kamata ka dinga kawowa cikin hankalinka idan mahaifinka ya sa maka doka dole ka mishi da'a idan mahaifiyarka ta sa ma doka za ka mata da'a haka idan aka sa dokoki na ƙasa kana bi to dan mai dokan Allah ne kake da ta cewa akai kaga babu imani kenan wanda duniyar da kake ciki ma tashi ci shi ya halici duniyar shi ya kawo ka haka kawai kuma ka ce wai sai abin da kaga dama zaka yi kaga ya zama ƙarya kenan in kana so kai abin da kaga dama kai ma ka gina duniyar ka ka koma ta amma Allah ka bar mishi duniyar shi kace Allah ni na dauje kana na bar ma duniyar ka zan koma duniyar mu inje ne abin da naga dama dan wannan wurin ba naka bane ba zai yu abadan ba zai yu ba to shine Allah ce zalikum hukumullahi wancanin ku hukuncin Allah ne yahkumu bainakum da yake hukunci tsakanin ku da juna yake muku bayanin dokoki fillafilla daki daki wallahu alimun Allah shine masani dangane da dukkan komai ya san ciki da waje ya san jiya ya san yau ya kuma san gobe da jibi dan adam ko bai sani ba hakimun Allah shine mai hikima mai tsara komai yanda ya dace ba tare da kuskure ba sai Allah ya ce ni
wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'atu alladhina dhahabat azwajukum
Allah ce wa in fatakun shay'un min azwajikum idan wani abu ya kubuce muku na daga matayenku kuna kuna da mata sai suka ainihin kiso shiga musulunci kuma suka gudu suka koma wurin ƴan uwansu kafirai fa aqabatum sai aka yi jihadi kuka yi nasara kuka samu ganima fa'atul ladina dhahabat azwajuhum wadannan da matayen su suka gudu suka bar su to ku ba su mithla ma anfaqu gurgudan abin da suka kashe a wajen hidiman aure nan Allah na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin sahabbanka duk wanda yake da mata sai ta ita shiga musulunci kuma sai ta guji ta koma wurin ƴan uwanta to in aka samu ganima na yaki a cikin wannan rabon ganiman da za a yi a dauki dukiya mai yawa a bashi gurgudan abin da ya kashe a lokacin da aure matan nan da ta gudu dai ya saki auren wata mata saboda adalci da musulunci shi yasa a yanzu a waɗansu kasashe a duniyar nan da muke rayuwa kuma kasashen musulmai akwai abu da gwamnati ta ware wasu kudade ne masu yawan gaske an ajiye su ne idan saurayi zai aure bai da kudi sai gwamnati ta dauka ta bashi idan wata mace za ta yi aure ba ta da kudi a dauka a bata sai kai offline ka tura wa gwamnati to ni ne na samu mata zan yi aure amma akwai dan matsaloli gwamnati ta ce a bashi miliyan 20 wallahi a duniyar nake wannan abu a kasashen musulmai kuma daga ciki akwai Kuwait kasan Kuwait da kake ji din nan suna wannan abu kawai kai apply ka tura gwamnati zan yi aure kuma ba apply ne irin na Najeriya ba fa kai shekara kana jira kana yi a satin an gama komai kai apply har sai ka manta amma text it's under process ka ji hauka shekara guda ai mutuwa ne maka butu su a cikin satin za a gama komai da applying da receiving da processing ka ji alert duk ba zai kai sati ba to wannan fa gwamnatin mutane ne ba mala'iku ba ba kuma annabi ne sarkin garin ba mutum ne irin mu illa iyaka adalci na shugabanci to kaga haka tsarin yake Allah ya gaya wa annabi cewa idan wani yana da mata a lokacin sun yi aure tun lokacin jahiliya musulunci yazo shi ya musulunta ita tace ba za ta musulunta ba Allah zai sa doka kuma ya hana aure tsakanin waɗanda ba musulmai ba matukar matan mushrikai ne maguzawa ne ba waɗanda suke kan addini yahudanci ko nasaranci ba sai ta guji ta koma wurin ƴan uwanta koda in kana ganin babu daman ka je ka ce a biya ka abin da ka kashe kila zuwa garin su ma ba zai yiwu ba to annabi ce a cikin dukiyar gwamnati Allah ya ce da annabi a dauka a bashi gurgudan abin da zai saki auro wata kaga wannan shine cikakken adalci na musulunci dan shi a musulunci dukiyar gwamnati ba wani gwamnati bane ba a na ƴan ƙasa ne gaba daya asali dukiyar gwamnati ba na gwamnati bane ba dukiya ce ta gadon ƴan ƙasa duka kowa na da right a cikin ta shi yasa zaka ga a taro shugaban kasa ya tashi zai yi magana wani ya tashi challenge din shi kuma ba wanda ya sai mishi wani abu kaga mutun ya miƙe a cikin hall ya daga hannu yana challenge shugaban kasa ko gwamna ko minista ko senator ba dan sandan ne ya sai mishi magana saboda shi ma dan kasa ne yana da right ya san me ake yi mun ji an ci an kashe biliyan kaza akan me sai ka mana bayani kuma Allah sai ya yi bayani in bai ba kuma sai ya samu matsala a ba dai anan baka wato anan ma saboda tsaban lalacewa irin namu fa inda wani zai wannan ba wai dan sanda ne ko soja zai kama shi ba wasu talakawa ne ma za su dake shi wasu marasa kan gado talakawan da shi tare suke karban kebura din kuma su za su tausu dake shi wai yayi wa menene gwanin su laifi ko a ce ma ya mishi rashin kunya to wannan abubuwan shi yasa muka kai inda muka kai Allah ya kiyaye asali dukiyar gwamnati Allah ya ce ne a raba ta kowa ya samu shi yasa zaka abubuwa dewa gwamnati ta subsidize din su a lokacin da ake gwada temperature mutane na corona din nan wannan abin da ake sa mutum a goshi don yana temperature ka da yaji high in nan ne sai a ce maka kana da corona to wallahi a wasu kasashen wanda ni na sha gani da sun gwada sun ga temperature ka ya je high za ta dauke shi a kai shi AC ya aje shi watakila ya shiga rana ne akai ka cikin AC kai awanni a ce a sake gwadawa innan ne ana da an gwada kai je hayi an samu matsala wata rana wani aka gwada shi temperature shi je hayi anan sai masu gwaji suna ja da baya ya zama abun tsoro ya tada rigima ya dinga shar a airport to zaka wato ana mulki ne kamar na mahaukata shi yasa na sha fada jami'an tsaro a Najeriya irin aikin da suke yi in ka kalli albashin da ake wasu zalunci haka inda ya kai kaga soja akai shi sambisa ko akai shi zamfara ko akai shi kebbi wurin yan kidnapping ana bashi albashi 70 72,318 ka gwamnati akwai rene hankali to dan Allah zaka ba mutum 70,000 yana filin yaki kuma kace kare karbi cin hanci ai cin kai ma gaba ɗaya zai karba ba hanci ba kan gaba ɗaya zai cinye wallahi ba wanda 70,000 zai rike shi kuma so kake ya yaki yan ta'adda ta ya zai yake su sai sa shi ma ba zai sa jiki ba ba zai ma sa jiki ba albashin kurtun soja kurtu wanda bai da igiya ko dai zero kenan kurtun soja a America albashin shafi albashin major general a Nigeria wallahi major general albashin shi bai kai na kurtun soja a America ba to ta na zai karbi cin hanci sai dai share hanci to waɗannan matsalolin kamar yadda na faɗa ran nan amma ka samu su useless mutane wasu ƴan majalisa ana biyan mutum miliyan 33 a wata mara amfani da wannan albashin yan sanda aka karawa da sojoji da likitoci da malaman primary da malaman secondary da kasan ta zauna lafiya da kananan civil servants ministries amma ba shi ake yi ba Allah sauke Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda shi wannan Allah kun yi imani da shi kuna mummunai shi kuka sallamawa to inda kun yi imani da Allah to ku tsare dokokin shi sannan ku bi dokokin shi ku bi hukuncen da Allah ya ainihin tsara a ban kasa sai ku zauna lafiya anan a duniya ku zauna lafiya kuma da ran gobe kiyama ya Allah muna roƙonka da sunan ka mafiya kyau da sufofin ka mafiya kamala wannan kasa ta mu ta Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya wannan jaha ta mu ta Gombe muna samun kalubale na insecurity dan kidnapping da bandits da suka tinkaro wani yanki a Akwa local government saman bangaren abin da ya shafi a bangaren kashere ai can har zuwa su Mansur suwa ne su fito din nan su digare daga nan har kai haka har zuwa alkalibi cikin Bauchi state wannan kalubale ne da ya kamata gwamnati ta dauki abin da gaske Allah muna kawo kukan mu wurin ka ya Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka tausaya mana ya ubangiji muna tawassuli da azumi dake bakin mu ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka sanya albarka cikin gidajen mu ka sanya albarka cikin kasuwannin mu ya ubangiji ka samu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah duk waɗanda suke da bukatu komai girman su Allah ka sani kuma ba komai bane a wurin ka ya Allah ka biya mana duk waɗanda suke da damuwa Allah ka yaye musu Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki ya ubangiji ka yassare mana al'amuran mu Allah ka sa mu cika da imani na manta ban sanar ba in Allah kai mu gobe ba za mu yi karatu ba matan mallam Gaurawa ne za ta zo to saboda haka ainihin aka ce in sanar da ku an sanar da lallitun jiya in Allah kai mu gobe daidai wannan lokaci karfe 10 matan Sheikh Aminu Daurawa za ta kawo ziyara kamar da ta saba zuwa duk shekara insha Allah اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشمرة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشمرة الأعداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا دائما بلا زوال ويا باقيا بلا فناء ويا مدبرا بلا وزير يسر علينا كل أسير اللهم يسر علينا كل أسير اللهم يسر علينا كل أسير اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم